بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسنة بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله. Kamar saduwa a wannan yammacin Juma'a wanda ya dace da 13 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijiran Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 7 ga watan 11 shekara ta 2003 miladiyya. Idan ba manta ba, mun tsaya karshen aya ta 185 cikin wannan sura, suratu Ali Imran. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz ومن حياه الدنيا الا متاع الغرور. يوم زمن تاشي 186 amma akwai tambayoyi kamar haka. Me tambaya na farko na cewa menene matsayin galibin matasa da suke sanya riguna na ƴan kwallo dauke da sunayen kafare a jiki? Kusa ka babu wannan wata zahira ce, abu ne da ya zama ruwan dare ga duniya. Kaga matasan mu galibi da jesi na ƴan kwallon kafa da sunayen kafare a jiki, daga wani Ronaldo, wani Robaldo, wani Batistota. Batistota kuma ko shakka babu wannan bai dace. Wannan ya ci Kano da tarbiyya ta addinin Musulunci, domin dukkan mutumin da ka sa rigar da kake ɗauke da sunansa wani nau'i ne na ƙauna ya sa kai haka. Ko kuma ƙaunar mutumin da baya san Allah, baya san manzon Allah, haramun ne. Ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhudhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Ya wadanda suka yi imani, kada ku jibinci lamarin wato ainihin yahudawa da kirista, kada ku kaunace su a zuci. To kuma sai ya kasance sanya wannan riguna na dauke da kauna, kaga wannan haramun ne. Da haka duk mutumin da ke son tsira a ranar tashin kiyama, duk saurayin da yake so a tashi shi karkashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to bai kamata ba ya sa riga da take dauke da sunan wani maƙiyin manzon Allah. Ba san babu yadda za a yi biyayya da soyayya ta lokaci guda. Kana son manzon Allah, kana son maƙiyinsa, ba zai yiwu ba. Kana son manzon Allah, kana son mai adawa da addininsa, mai adawa da littafin da ya zo da shi, ba zai yiwu ba. Sannan dukkan soyayya ya kamata akwai riba a cikin soyayyar. Lokacin da ka so wannan shahararren ɗan ƙwallon kafa ko wani tauraro na Indian film ko American, menene riba ƙarƙashin wannan so din? A duniyance ne za ka samu don ka kaunace shi? Bai ma sani ba. Kila shida zai ganka ma haushin ka yake ji, yana ganin kai da irin gorilla ɗin nan duk ɗaya ne, tunda kai ɗan Afirka ne bakin fata. Ya tsane ka. To kaga wannan shi ne jahilci, wato da rashin sanin. Ya kamata fatan mu Ubangiji ta'ala ya shirye da samarin mu su gane wannan kuskure ne, su daina. Wani mataki zai bi domin ya haddace Alkur'ani? Haka yake tambaya. Mataki shi ne ka dage. Ka dage. Idan ka fara ka yi ta yi da ƙwazo da himma, kar ka yi sakaci, kar ka yi kasala. Abinda karatun Alkur'ani ke so na ci, kullum sai ka yi. Ko dai ka ɗora sabuwar harda, ko kuma ka maimaita ta da, kullum ya kasance kana tare da shi. Alkur'ani baya son giɓi ko fashi. Ko Alhamis da Juma'a ya kamata kana maimaita, kullum kana yi abinda Alkur'ani ke so kenan. Sannan babu wata shawara ta kamaimai da za a ce ga ta ɗaya ɗaya ce ita za a baiwa dukkan wanda ya so haddace Alkur'ani. Ya danganci malamin da zai karantar da kai. Don in za ka karanta, ka haddace Kur'ani, ya kamata akwai malamin da yake ɗora ma. To tambaye shi ya baka salon da ya bi wajen haddin Kur'ani. Kila wani ya baka salo na makarantar allo, yadda ake bi a makarantar allo. Kila wani ya baka salo na ka buɗe takarda ka duba cikin Kur'ani kai tsaye shafi shafi. Kowanne salo ne, amma kowa ya san haddar da take kwari. To ita sai haddar da aka haddace da allo, ba ma za ka haddata da haddar da mutum ya buɗe takarda ya duba ba. Da wuya a iya samun kila waɗansu ɗaiɗaiku suna da kwarin harda, gashi da takarda suka bi suka haddace ba da allo ba, amma hardin allo ba a haddata da wannan. Saboda abin da ya sa wajen aiki uku ke lokaci guda, ga karatun, ga rubutun. Dukkan wanda ya haddace Alkur'ani ta hanyar karatun allo, yayin da ya zo yana harda, zai ga yana ƙwaƙwalwarsa saƙon da take bashi wato abin da ya rubuta a jikin Allah da hannunsa, hatta gyaransa da malamin sa ya taba masa, ko tsakanin kanme da canme da aka yi mutum yana tunar da shi. Wata rana wannan na taba haɗe wannan kalmar aka ce raba ta, wata rana na taba rabe ta aka ce haɗe ta, mutum zaka ji Allah ya sa yana tuno wannan a cikin abin nan dinsa, a cikin kwakwalwarsa, a cikin memory din shi. To shi ne abin yake da riba. Sannan ga rubutawa da hannun, sai ya ga cewa wato har da ba karama ba ce ba, sannan ga takara da ke tsakaninka da abokan yi, da takara ta halal da ta haram kan ai dukkan da wasu na yi. Saboda haka ka dage ka samu malami sai ya dora ka akan tafarkin da za ka yi, ko da allo za ka yi ko da nayi sai baka shawara. Kawai kullum abin da nake faɗa wa masu harda, idan Allah ya baka damar kullum ka haddace aya goma, a ra'ayina kar ka dora kullum goma goma, idan yau ka dora goma goma kar ka dora sai jibi, ko da ka haddace fiye gobe zan to maimaita ta kawai za ka yi. Wato kai harda irin wanda ba za ka dawo daga baya kana gyara ba, haddace ta haddace kuma shi kenan, sai dai kuma in ka mutu, amma dai in kana da rai kana nan. Wannan ita ce haddace fi sabilillah. Amma mutumin da idan ya kamo izufi daya ko kuma dauka ya dauki nisf guda daya rabin izufi, mutum zai faɗi so goma ko so goma sha biyar, to ai ba mahaddisi bane, kawai dai ya yi laushi ne ko. In ka ga an sa shi cikin mahaddata alfarma aka yi masa, ma'ana ba kai har da ta garba har yanzu kenan da sauranka kenan, kawai dai ka yi jika-jika ka ɗan yi laushi. Gaskiya ne lokacin da mutum zai raka'a ta ƙarshe zai ma kan kafar hagu a cikin sallah, a'a raka'a ta ƙarshe, a'a zama na ƙarshe, bari dai ba mu ce zama na ƙarshe ba, ya danganci sallar da za ka yi. Idan sallah ruba'iyya ce ko thulathiyya, wato mai raka'a uku ko huɗu, kaga zama biyu ake mata kenan. To akwai bambanci tsakanin zaman farko da na biyu. Zaman farko manzo Allah yana yin iftirash, haka hadisi ya nuna cikin sunanin Nasa'i ko Abu Dawud. Sannan kuma ya yi umarni ga almusi'i salatihi cewa ya yi iftirash a zama na farko, ma'ana ya shimfiɗa kafar hagu ya zauna a kanta, kafar dama kuma ya toga ta haka ya kafa ta al-intisab din ta, ya intisabin ta. Amma idan mutum ya zo zama na ƙarshe zai karkatar da kafarsa ya zauna akan duwawunsa na hagu a zama na ƙarshe kenan a cikin sallah, da sallar da ake wa zama biyu. Amma sallar da zama ɗaya kawai dama ake mata, to al-iftirash din ake shi dai na farkon da muka ambata, kamar yadda sunnar manzo Allah ta nuna. Wannan yake cewa wannan dogon bayani wannan yana tambaya kan cewa wani irin kira malam zai yi dangane da yawan mutuwar aure da yake faruwa a yanzu, dandana a ɗaura aure, dandana a kashe, yana ganin cewa abin ya yi yawa kwarai da gaske. Ce kowane titi kowane kwallo ka ji zawarawa ga sunan wurin ko ina ƙaranan zawarawa. A gaskiya manufar aure shi ne don a zauna lafiya, manufar aure don a samu hayayyafa a tsakanin juna, ba ko za a samu hayayyafa ba sai an zauna. Kaga ba manufar aure ba shi ne a ɗana juna a rabu. To amma galibi waɗanda suke yin aure ba tare da sun kiyaye wace manufa ta sa in yi aure ba shi ke kawo yawan saki, sannan kuma da rashin haƙuri shi ke kawo yawan saki tsakanin dukkan ma'aurata guda biyu. Inda za a yi haƙuri kuma inda za a sanya haƙiƙanin manufa ta aure wajen yin aure ɗin, na farko dai daga cikin manufofin aure raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zanto wannan shine a zuciyarka. Sannan kuma abu na biyu kare kanka daga fadawa cikin zina. Sannan abu na uku samun zurriya ta gari. Sannan kuma abu na hudu rage adadin yan mata ko zawarawa akan titi, domin ya dosu akan titi da yawa na haifar da barna, a rage adadin su akan titi. Ina fata an fahimta. Sannan akwai manufa ta kulla zumunci, kamar yadda sayyidina Abubakar kamar sa rakuntuka tsakanin manzon Allah da sayyidina Abubakar, kaga manufa ta kulla zumunci, kamar yadda Umar dan Khattab ya auri Ummu Kulthum yar Ali bin Abi Talib, kaga manufa ta kulla zumunci. Tana yarinya karama ma, dan lokacin da Umar dan Khattab yace yana son ta, Ali yace masa haba wannan yarinya da zakai da ita, sai dai na san ta ce zan turo ma ita da ni, tun ta yi maka shikenan, ta zo ta sa wata dogon riga har kasa, yace a ai in budurwa za ta je wurin wanda take so, ai ta iya dan dage kafar ya ga kafar da ya tsufo ba, amma in ta sa safa ta rufe kafar ya za a iya gane inda ya tsufo babu. Saboda haka sai mun dan kafa zai dage rigar ta, sai ce wallahi ba dan kai amir mu bane, sai na gaura mata kada yarinya to amma duk da haka kuma ya aure ta malama ka akwai manufa ta kullu zumunci a cikin aure kaga duk wanda yayin da waɗannan manufofi da yawa zaka samu cewa aure ya fi dawama ya fi lasti dan baka son ka raba zumunci tsakaninka da wani sai fa in abu ya tura ta kai bango babu yadda ka iya shin akwai wani laifi sananne wanda a sanadiyarsa idan mace ta yi za a sake ta a iyakan sani na babu wani laifi sananne da za a ce shi kadai ne laifin da idan mace ta yi za a sake ta kowane mutum akwai abin da yake bata masa rai abin da za a yi wa wani mijin ya bata masa rai wani ba zai bata masa rai ba saboda haka ya danganci kowane mutum me yake so matarsa ta yi masa me baya so ta yi masa wani baya son matarsa ta yi masa musu duk abin da za ta yi a duniya ta yi amma kar ta yi masa musu daga ranar da ta yi masa musu to ranar takardar ta na hannunta ko na dama ko na hagu sai ta zaba wani baya so a yi masa lattin abinci daga ranar lokacin da ta yi masa lattin abinci to zai sake ta wani baya son a raina iyayensa daga lokacin da matarsa ta yi rashin kunya ga iyayensa shi kenan wani baya son ya ga matarsa ta yi rashin mutunci ga iyayensa daga lokacin da ta nuna ba ta son iyayensa na kishiyarta to daga lokacin kuma ya rabu da shi kenan haka dai abubuwa daban-daban wani kuma abubuwa da dama za su faru ga matarsa tana wulakanta iyayensa amma bai damu ba to wannan kaga ta sakkwatawa ai shawaraki ne ka kuma shawaraki ba wai za wulakanta mahaifiyarsa kuma sai abin nan ya kamata ai za hankalinta ya mata fada ta daina ma'ana dai kowane mutum akwai abin da zai amma akwai abubuwa waɗanda suke na zahiri wanda lallai idan mace ta yi to miji ya kamata ya hana ta in bata daina ba kuma to sai dai a ce haga su raku bayani wa bayani idan matarka ka tabbatar tana da alaka da wadansu mazaje a wuri wannan babu wanda zai sai ya baka hakuri in ma mutum ya baka hakuri ya yi kuskure in kaga an baka hakuri to sai fa in ya bayyana ta sadu da ta yi nadama ta tuba taubatar nasuha alamun tuba sun bayyana a cikin maganganunta da ayyukanta suka iya yafe mata amma in ba haka ba kan ai baya da wani amfani dan ka zama da yusuf kuma ba zai shiga aljanna ba duk mutumin da ya san matarsa tana da alaƙoƙi marasa kyau da waɗansu mazaje a waje kuma ya kyale ta to ba zai shiga aljanna ba haka manzo Allah ya bayyana ko kuma ba ta sallah kai kai ta sallah ba ta yi ko ba ta azumi to kaga wanda ba ta sallah kan ai arniya ce saboda ka ga mutum ba zai zauna da arniya ba ko ki sallah ko kuma sai ki san inda dare ya miki waɗannan abubuwa ne waɗanda sun shafi haƙƙin Allah wanda babu sassauci a ciki babu haƙuri a ciki in ma mutum ya yi haƙuri a nan baya cikin haƙurin da za a ba shi lada ba ta sallah kuma ka yi haƙuri ai ba haƙƙinka ba ne ba amma ta yi ma latin to ka yi haƙuri shi kenan ta yi ma kudin jane da daddare ka yi haƙuri wannan duk kai ka ga dama za ka samu ladan haƙuri inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab amma ba ta sallah ka yi haƙuri wannan baya ce wannan yace da Allah ya faɗa masa ma'anar wannan hadisin al-kam'atu min al-manni wa ma'uha shifa'un lil-aini rawahu al-bukhari lafazin al-kam'a jam'i ne na al-kam'u ba tare da at-ta'u ta'lif din ke karshe ba ko at-ta'u marbuta wadanda suka ce a'a al-kam'u din shine mufrad al-kam'atu jam'i ma'ana dai sabani malaman lugha suka yi shi lafazin al-kam'atu din ko al-kam'u wato nau'i ne na tsuro da yake fitowa a ƙasa ban san sunan shi da Hausa ba galibi a ƙasar Larabawa yake idan ya fito sai su ɗauke shi sai su ci a haka wani lokacin kuma su dafa ina fata an fahimta to shine manzo Allah ya ce al-kam'atu min al-manni ita al-kam'atu din daga al-mannu take to shi kuma al-mannu wani abu ne da ke sauka daga sama kamar raba yakan sauka akan itace sannan kuma yakan sauka akan dutse sannan idan ya sauka sai zaka ga kamar zaka iya kwatanta shi da ƙwaro ko ƙaro zaka iya kwatanta shi da ƙaro mai danko wannan da ake abin nan to amma shi bai da danko amma ruwan sa yana da dan kauri kauri haka idan ya sauka akan dutse da dare yake sauka ba wanda san daga inda Allah yake saukowa sai Allah yake sai inda yake saukar da shi ina fata an fahimta ko akan duwatsu to yana da zaki wajen sha zakin shi yayi kama da zuma shi yasa waɗansu masu fassara Hausa suke kokarin fassara almannu da cewa zuma bayan ko ba zuma bane ba an gane ko wajen wazallanna alaikum daga mamawa anzalna alaikum almanna wassalwa sai su fassara alman cewa zuma amma dai ba zuma bace ba wata raba ce daga sama take sauka akan duwatsu ko akan itace sannan tana da zaki to sai manzo Allah ya ce shi alkamatu din duk da tsuro ne daga ƙasa amma asalinsa daga almannu din nan da muka yi bayani sai ce wa ma'uha ita alkam'atu din idan aka tattara ta aka matse ruwanta shifa'un lil'aini yana maganin kambun baka ga wanda baki ya kama shi. Ina jin mun shayin bayani me yake kan bambaka a cikin karatu dukkan abin. Ga wanda baki ya kama shi, idan aka bashi ruwan ya sha, zai warke daga wannan baki din ko kuma kan bambaka. Shin abin da hadisin ke nufi wallahi a'lam. Wannan yace yaushe ne ai aure yake tabbata tsakanin musulmi da musulma bayan an ba da sadaki ko kuwa duk wanda ya fito ruka ya san inda ta nufa. Ma'ana irin waɗanda suke zuwa ne sai a ba da sadaki ba daura aure ba, a ce an yi baiko ko an sa rana amma har an karɓi sadaki, to wai sai ɗauka matarsa su, don haka ya halatta ya sadu da ita, bai halatta ba tunda ba aure aka daura ba. Da can ina cikin waɗanda suke ba da fatawar cewa bai ko ɗauran aure ne, amma daga baya-bayan nazari da bincike ya tabbata cewa bai ko ba ɗauran aure ba ne, domin ɗauran aure abu guda biyu ne. Na farko lafazi, wanda shi ne siga da malamai ke faɗa. Na biyu niyya, domin innama al'amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Lafazi shi ne kalmar na aura maka wanda nake wa wakilci wanci bisa ga sadaki kaza, kai kuma ka ce na karba idan kai ne mijin, ko na karba a matsayin wakilin sa ni na karba masa kenan. Wannan kalmar da kuka yi ita ce siga, kuma da kalmar ake daura aure. Sannan ya zanto a zuciyarka lokacin da kace na bayar kana nufin daurin aure, a zuciyarka lokacin da kace na karba kai ma kana nufin daurin aure, domin waɗannan mutane guda biyu mai bayarwa da mai karba su suke yin daurin aure. Abin da ke kira siga al-ijab wal-qabul, shi wakilin amarya zai al-ijab, wakilin ango ko ango kansa yayi al-qabul. Zawajtuka qabiltu, ankahtuka qabiltu, al-ijab al-qabul din kenan. To tare da niyya, domin al-ibratu bil maqasid la bil alfas, tsagwaran lafazin ba shi ake lura da shi ba sama da niyya, dan niyyar ta fi tasiri. To tsakaninku da Allah duk lokacin da aka zo baiko aka ce ga wakilan wannan sun zo an tattauna da wakilan amarya, yaya yana nema, eh yana nema, an bashi eh an bashi, yaushe za a daura aure, a za mu shawara mu faɗa muku ranar ko nan da wata biyu ko nan da wata uku. Wai shi sai ya ribaci kalmar an bashi eh an bashi. To amma kar ya manta sai aka ce to yaushe za a daura aure, aka ce eh watan Rajab ko watan Sha'ban, 15 ga wata ko 16 ga wata, a ce a yanzu duk ba matarsa ba shi ba, duk wannan zancen da ake. Me suke nufi da kalmar an bashi? A zuci dai ba su nufin ɗauran aure ba, abinda suke nufi sun yi baiko, amma tunda an saba an bashi ake cewa to an bashi an bashi shikenan. Na'am, ina fata an fahimta. A gaskiya wannan kalma ko ni da na roƙi da ita matuƙa ƙwarai da gaske, kuma musamman a marigayi shi ɗaukar Muhammadu bin Allah, Allah ya ji kansa da gafara, akwai karatun su da ya mai tsawo akan wannan da sauransu. Amma dai zance wanda yake mafi inganci shine lalle sai niyya ta tabbata, dan ka ba da sadakin kiyamaci bata zama matarka ba har sai an daura aure, domin ya iya yiwuwa a daura aure ba a ba da sadaki ba, dan sadakin ba shine auren ba, sigar ita ce auren, dan ba ga nikahu tafwid ba da sunnatu baqara ta ishara gare shi. Lazinaha alaikum in talaqtum an-nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida wa mat'uhunna al-musi qabruhu wa al-muqtiri qabruhu mata'an bil ma'ruf. To ai kaga wannan aure ne aka daura, ba a bayar da sadaki ba, ba a ma ambace shi ba, na aura maka wadda nake wa wakilci wance bisa ga sadakin da zan yi maka bayanin sa nan gaba, shi kuma yace na karba, jama'a kun shaida, eh mun shaida, kowa ya yarda akwai sadaki, amma za a yi masa bayanin sa nan gaba, ba a ce an sarrafa da sadaki ba. Mutane sun yi shaida auren nan da sadaki, wannan auren ya halatta, ya halatta miji ya sadda matar duk da ba a ba da sadakin ba. Ashe bayar da sadakin ba shine daura aure ba, wannan sigar ita ce me daura aure, ita ko siga bayan kalma sai da niyya a jiki. Ya kamata mu fahimci mu fahimci fikihin mas'ala sosai da sosai. Me ya matsayin musulmin da yaje neman wata yarinya da aure, sannan kuma ga wani yana neman ta har ma an ba da sadaki a kanta, tunda har an ba da sadaki a kanta iyayenta sun karba, duk da bai zama ɗaurin aure ba, to bai halatta wani ya shiga ba. Dan manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Imam an-Nasa'i, la yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi, cikin hadisin Bukhari kuwa, la yakhtubu ar-rajulu ala khitbati akhihi wa la yasumu ala sawmihi. Kada mutum ya nemi aure kan neman auren dan uwansa, kada mutum ya yi tayi kan tayin dan uwansa. Wani na neman yarinya da aure, ta amince da shi, ya amince da ita, iyayensu sun sani, har an ce ai shikenan an amince shi gaba da neman ta da aure, kila maharance ya kawo kayansa ko an karɓi sadakin sa, kaga an riga an amince da shi kenan, haramun ne kai yanzu ka fito daga baya, bai halatta ba ka fito. Amma idan yana nemanta ba a riga an tambaye ta ba kin amince ko baki amince ba, iyayenta ba su riga sun yi masa wani alkawali ba, kai ma sai ka fito. Mutum biyu ne ko uku shi kenan, amma daga lokacin kar iyaye su bari abi ya tsawo, sai a tambaye ta wanne kike so, ko su su duba cikin guda uku, mu muna ganin wane yafi dacewa bisa ga shawaran mu, saboda dalili kaza, saboda dalili kaza. In ta ce eh na amince da shi, sai a kira wasu sauran sai a ba su hakuri, kar ku sake zuwa wajen ta kuma sai wani, dan bai halatta ba kawai ku yi ta neman aure a gaibu, har a ce an sa ranar daurin aure, wai mutane ba wanda ya san wane ne angon, wani ya taho da goro da alewa, wancan ma ya taho da goro da alewa, wani ya koma da dakon goro gida. Kaga ai ko shakka babu wannan zai haifar da gaba a tsakankanin al'ummar musulmi, wanda ba manufa ce ta musulunci ba yin haka. Wannan tana cewa dan Allah ka yi wa mazaje wa'azi, saboda sai ka ga mai gida ya shigo gida fuskarsa a daure, ka yi duk kokarin ka ja hankalinsa, amma ya daure ma fuska ya ki maka magana ya banza da kai, sai ga kamar ma wa'azin da yake zuwa yana ji kamar ba ya amfano da shi. Wato wannan ya nuna kana zuwa wajen wa'azi kenan. Ina jin duk wanda ya ji hudubar mu yau ta juma'a ya san wannan shine kawai magani, ko ba haka ba? Idan hudubar ta shafi kowa da kowa, akan ya za mu gyara gidajenmu, yana daga cikin abin da zai gyara gida wato al-ishratul hasana, manzo Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf, kuma mu'amalanci matan ku tare da kyautatawa. Sakin fuska na ɗaya daga cikin kyakkyawar mu'amala. Ai na karanto mana hadisan Aisha har guda uku. Daya hadisin tace gashi ina cikin kwanakin janaba, zan dauki kofin manzo Allah in sha ruwa, ina ajewa sai ya dauki kofin sai ya sa bakin shi daidai inda na sa nawa. Zan dauki kashi in tsotsa ko in guguya, ina ajewa sai manzo Allah kai hannu ya dauka sai ya sa bakin shi yana guguya ko yana latar kashi inda na sa baki na. Wani irin sako manzo Allah yake isarwa ummuna Aisha a cikin wannan? So kauna, kauna ta karshe, kaunar da ni da ke kamar mun zama daya, har bana kyankyamin bakinki, bana kyankyamin yawunki, so nake in dora bakina a daidai kofin da kika sha ruwa. Wane ne yake wa matarsa haka? Ka dan jarraba yau idan an je shan ruwa da magariba ka. Dan Allah ina roƙonka, kai mai daure fuskar nan, dan Allah ka jarraba yau ka gani. Ludayin da ta dauka ta shakunu sai ya karba ta, sai an yau bana son wani ludayi sabo, haba ba dai bane ba, kuma sai mun rabu gida biyu, mun samu kaza biyu. Yau samu kaza biyu kuma abu dai kuma shi kenan. Wasa tare shi bamban. Menene abin duniya? Ba ni ludayin da kika sha da shi zan sha. Na kawo mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ummu da Aisha take cewa muna wankan janaba tare da manzon Allah. Da bokiti ɗaya ko roba ɗaya a gabanmu, hannayenmu suna saɓani wajen shiga, ko in riga shi sawa ko in riga ni. Wani lokacin yana gaggawar ɗibowa, ina ce masa da'ali da'ali, kyale ni in ɗauka, kyale ni in ɗauka, in ji ummu da Aisha. Duk waɗannan ababai ne na kyakkyawar mu'amala da ya kamata mutum ya tsakaninsa da matarsa. Manzo Allah ya yi tsira da ummu da Aisha, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke musu kewa, ya taya su waɗansu ayyuka na gida ƙanana, ba wai dan ba mai yaron gida ba. Wata rana kawai sai ka ce yau ni da ke za mu yi girki, in ga dai wai me kike yi ne, kuke ta wani barazanar girki, girki ai ni ma na iya. Duk wani abu ne na ɗauke kewa, kai ma sai ka samu hutu a zuciyarka. Amma kawai ka fito waje, waɗansu gardawa su ɓata maka rai, ka je gida mana ka ji ƙaramar murya matarka ta halal ɗinka, amma ka tsaya titi gindin mai biredi da shayi, gindin mai balangu, har shi abin dare. Allah shirye ka. Tambaya ta ƙarshe wannan yake cewa malamin rikici da hasaniya da aka samu a university na Maiduguri ya halatta ko bai halatta ba? To kai a da ka taɓa jin an ce maka rikici kuma ka ce ya halatta? Ko shakka babu rikici da aka yi a university na Maiduguri, ba mu ji daɗin sa, muna fatan kuma Ubangiji ta'ala ya kare faruwar irinsa a nan gaba. Abu ne wanda yake bai daɗi ba ko misali zarafin, tunda gashi ya haifar da an dakatar da karatun ɗalibai kila har waɗansu makonni masu zuwa nan gaba. Sai dai kuma ko shakka babu yadda bincikenmu na kurkusa ko ta kafa mafi kusa ya nuna mana, ko shakka babu akwai laifin waɗansu daga cikin jami'ai ko kososi na university. Domin a ce a zo cikin azumin Ramadana a yi zaben sarauniyar kyau a birnin Shehu, a ce a yi zaben sarauniyar kyau, ai ka san wannan cin mutuncin addinin musulunci, ko shakka babu? Ba, ya keta ka'idar ilimi, ya keta ka'ida ta tsaro ta ƙasa, ya keta ka'ida ta addinin musulunci, bai dace ba da alfarmar Ramadana. saboda haka su yaran da suka yi in har suna da laifi, to ai duk wanda yake da ruwa da tsaki wajen bayar da izini ayi wannan shi yafi kowa laifi. To amma mun tabbatar cewa shugaban jami'a VC din mutumin kirki ne, jama'a suna kyautata masa zato, fatan mu Ubangiji ta'ala ya bashi jarumta, ya bashi jurewa ta yadda zai warware matsalar ta hanyar da ta dace kuma bisa ga adalci. Kar ya kasance cewa dalibai da ake zargin ko sun tayar da hatsaniya su kadai laifin zai shafa. Eto, ba za a ce ba su da laifi ba in sun tayar da hatsaniya, amma ko shakka babu wanda ke durowa da tsaki wajen bayar da izini, to ko shakka babu yana da kaso mafi tsoka. Amma kamar yadda muka tsaya mun tabbatar muna kyautar da san cewa shi vice chancellor na university na Maiduguri insha Allah ta'ala zai gyara matsalolin, kuma zai kalli abin da duba na adalci daliban nan ƴaƴansa ne ya ga yadda za a gyara. Ko musamman mun ji cewa an yi taro daga dukkan bangarori guda biyu, dalibai musulmai da dalibai waɗanda ba musulmai ba, sun bayar da takarda ta bayan taro cewa za su zauna lafiya. Kaga an samu bakin zaren kenan, sai a kiyaye nan gaba kar a sake bayar da lafifi makamancin wannan na cewa ai zaben su mai kyau ko a jami'ar Kano ko a ta Maiduguri ko a ta Zaria ko a ta Sokoto, don wannan ko shakka babu yana bayar da tsoro ga zaman lafiyar kasa, kuma na tabbatar ma'aikatan tsaro ma za su sa baki kan wannan. Allah ya taimaka mana. Za mu tashi kan aya ta 186. Ubangiji ta'ala ya ce mi,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
بنجلسي لتبلغن في أموالكم وأنفسكم. Lallai za a jarrabe ku fi amwalikum, a cikin dukiyoyinku, wa anfusukum kuma za a jarrabe ku a cikin kawunanku. Jarraba cikin dukiya kare tattalin arzikin kasa, hasara, faduwa ko fashi da makami ko gobara ko ambaliyar ruwan sama ko wani abu makamancin haka. Jarraba a cikin kawu kanku kuma shine rashin rai ko rashi mutum ya rashin mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko matarsa ko miji ko aboki ko kawa ko dukkan wani wanda yake na kusa da ke ko na kusa da kai mutum ya rashin sa, ko mutum ya rasa wata gaba daga cikin gabbansa, ko ya ji rauni, duk wannan a cikin jarraba a cikin kawo kanku. Ubangiji ta'ala ce lalle zai jarrabe mu. Wannan gaba ta nan daidai take da fadin Allah ta'ala, wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'a wa naqsin min al-amwal wal-anfus was-samarat wa bashir as-sabirin alladhina idza asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika 'alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan Allah ki zai jarrabe mu a cikin kawukan mu, a cikin dukiyoyin mu, zai jarrabe mu da tsoro, zai jarrabe mu da zama na tsatsar da abubuwan da dai lissafa. Amma karshe ce da manzon Allah kai bishara ga masu hakuri. Masu hakuri sune idan wani abu ya same su na hasara ko na kaito, sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ce wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum, kuma lalle za ku rinka ji daga waɗanda aka zo min lissafi kafin ku. ومن الذين أشركوا كما ذاكرن كجي daga wadanda suke mushrikai adan kafira tutarwa mai yawa. Ajiya mun ce nau'in tutarwa ne daga cikin tutarwar da mulmune suka ji, shine abinda sayyidina Abu Bakar ji daga bakin wannan bayyahudan Finhas ko Fanhas, kamar yadda muka karanta ji a cikin riwayar Ibn Jarir al-Tabari daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kare da adare shi. Sannan yana daga cikin nau'in tutarwar da aka ce zamu ji daga bakin su irin bakar magana da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya shaji daga bakin wadansu ko dai munafukai ko kuma Kirista ko Yahudawa ko wadansu daga cikin kafirin zamanin ka, tunda Allah ya ce wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku, za ku rinka ji daga wadanda suka yi shirka adan kaseera tutaswa mai yawa. Wa in tasbiru wa tattaqu, idan har kuka yi hakuri ku kuma kuka tsare dokar Allah, fa inna zalika min azmil umur, to wannan yana daga cikin al'amuran da ya kamata a kulla niyya akan su, a sahin ba akan su, yani min al'umur allati yanbaghi al'azmu alaiha, yana cikin al'amuran da ya kamata a kulla niyyar sai an yi su, shi hakuri din da kuma takawa.
Unahu fanabadhuhu wa ra'azuhurihim fanabadhuhu وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون.
وبلغت تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب تنا لوكت عند الله يرك القول وطن لأك بيما للتافي أبين دائك نفي لأك بيما للتافي أكباس إلي من sanin wani littafi da Allah ya saukar daga sama alƙawalin da Allah ya yi da su ya ce da su latubayyinunnahu linnas lalle ku bayyana wannan littafin ga mutane abinda duk ya kunsa na hukunce hukunce na bayanai waɗanda kuke so da waɗanda ba ku so waɗanda suka dace da san ranku da waɗanda ba su dace da san ranku ba lalle ku yi bayani wato abinda yake wajibi akan malami shine sanar da abin da ya sani na dokar Allah ko da shi a cikin ayyukansa yana kare wannan dokar sanar da abin da ya sani na hukuncin musulunci ko da shi a dan adantaka irin tashi da mutuntaka irin ta mutum yana yin sakaci wajen yin aiki da shi amma wajen fada dole ya fada shine ma'anar la tubayyinu lahu linnas lalle ku bayyana shi ga mutane wala taktumunahu kada ku koye komai a ciki allati fanabadhuhu wara'a zuhurihim sai suka koye ko suka jefar da wannan littafi wara'a zuhurihim bayan bayan su jefa da littafin baya nufin su dauki littafin su wurga a baya abinda yake nufi sun inda littafin yayi daban su kuma inda suka yi daban littafin yayi gabas su sun yi yamma ko yayi kudu su sun yi arewa kaga sun mayar da littafin a bayan bayan su ta fuskar aiki ko ta fuskar magana maganar su ba irin wanda littafin yace ayi bace aikin su ba irin wanda littafin yace ayi bane washtarau bihi thamanan qalila sai suka musanya bihi a sanadiyar wannan alkawari da suka tsakanin su da Ubangiji samanin kalila wani dan farashi kankani na duniya wani girma da za su samu wani matsayi da za su samu yasa sai suka rinka koyi gaskiya Allah ce fa bi sama yastarun tir da abin da suka fanshi wato gaskiya din da shi tir da abin da suka canji gaskiya din da shi suka rike shi suka kyale gaskiya suka yi riko da shi suka jefar da alkawalin Allah alkawalin Allah shine ku yada ilimi ku bayyana shi ku sanar da shi a waje ɗaya kuma idan kun bayyana kila mutane ba za su ba ku girma ba ba za su ba ku matsayi ba za ku yi rasin mabiyanku to mai yi dan Allah babu ruwan shi da girman da zai samu ko yawan mabiyansa ko yawan yan kanzaginsa sai ya kokarin bayyana gaskiya duk tacinta a waje ɗaya ina mutum ba zai samu a kusanto da shi kusa ba mala'un gari ba za su jawo su kusa da su ba don ya faɗi gaskiya to shi ko baya sun yi hasaran mala'un gari ya kamata yana kusa da su don saboda bukatu da yake da shi a wurinsu yana da wasu bukatu to don bukatunsa su biya sai ya koye gaskiya ya faɗa musu irin abin da suke so a matsayinsu na masu mulki a matsayinsu na masu kuɗi a matsayinsu na sarakuna to kaga anan gurin kamar musayayi wato ga gaskiya sai yayi musayarta da ƙarya ga bayani sai ya musayarsa da koyewa ya koye ilimi shine washtarau bihi samanan qalila na faɗa muku je cewa ba alba tana shiga fil matruk washtarau bihi ay bil mithaqi samanan qalila a madadin riƙon alƙawalin Allah sai so gan mace gara farashi dan kankani alƙawalin Allah shine su bayyana ilimi to sai ba su riƙo da wannan alƙawalin ba gara su samu na dan karamin farashi girma da za su samu a wajen mabiya ko girma da za su samu da matsayi a wajen masu mulki Allah ce fa bi sama yashtarun tir da abin da suke fansar kansu da shi manzo Allah ya bayyana cikin hadisi cewa dukkan wanda aka bashi ilimi sai kuma ya boye shi ranan tashin kiyama za a yi masa nizami da wuta ranan tashin kiyama Allah ya tsare da haka nauyin da ke kan masu ilimi ba kankane bane ba yana da girma kwarai da gaske dole mutum ya fada gaskiya ko da za ta jawo maka wato ainihin bakin jini a gari wannan yafi maka zama lafiya tsakaninka da mahaliccinka ina amfanin ka faɗa mutane ƙarya ka fitilami lafiya tsakaninka da mutane amma tsakaninka da Ubangiji subhanahu wataala kuma ba lami lafiya ba ya kamata ka gane in za ka faɗi gaskiya a karan fari mutane za su sane ka a karan fari mutane za su yi adawa da kai amma in ka jure ka sake jurewa Allah ce wala'aki mutum muttaqin kai ne za ka samu kyakkyawan ƙarshe wanda suka kikaɗin nan jiya za su zo suna son ka yau waɗanda suka yi adawa da kai jiya yau za su zo su nemi sulhu da kai wanda ba sa sauraron ka jiya su zo su saurare ka a yau amma kai gaggawa kake so kake dole sai an saurare ka a yau da haka me za ka faɗa a saurare ka baya da dariya za ka yi a saurare ka ƙarya za ka faɗa bid'a za ka ɗorewa gindi sai ka yi ta yin waɗannan don dai a saurare ka to kuma idan tafiya ta yi tafiya sai su gane cewa ashe ƙarya kake to sai su watsar da kai sai kuma ka zo ka dawo su ce a'a ba mu yadda ba da can gurin ba ga abin da ya mana kuma yanzu mu koma to amma idan gaskiya aka san kar ita tun karan fari shikenan ko an tafi za a dawo ko an yi fushi za a janye in ma mutane sun yi fushi da kai mala'iku a sama suna farin ciki da kai to sai me kai hasara a ciki Allah gane da mu Allah ya ce
la ta sabannal ladina yafrahuna bima antaw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala ta sabannahum فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم
وبنجدك لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا كارك يطمان وطن دسكي ينفلن سكي دائلن أبن دسكي ويحبون أنهم دو كما سنة سن أرنك يبنسوا بما لم يفعلوا دا أبن دبسوا أي كتابة فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب kada kai tsammanin za su tsire daga azabar Allah ranar tashin kiyama walahum azabun alim lalle suna da azaba wanda take mai radadi ma'ana dukkan mutumin da suka aikata wani aiki suke farin ciki da aikata aikin sannan kuma suka zo suna son a yabe su da wani aikin da kuma shi ba su riga sun yi shi ba duk waɗanda wannan shine halin su kada kai tsammanin za su kaucewa azaba ranar tashin kiyama hadisi ya tabbata cikin sahih muslim marwan ibn al-hakam ɗaya daga cikin khulafa'u bani umayya yace da dan gadin sa izhab ya rafi' ila ibn abbas fa qulna in kana kullu mri'in minna fariha bima ata wa ahabba an yuhmada bima lam yaf'al mu'azzaban lanu'azzabanna ajma'un yace ka je wajen abdullahi dan abbas ka ce masa in dai kowanne mutum daga cikin mu da yayi farin ciki da abin da ya aikata ko ya so a yabe shi da abin da bai yi ba za a yi masa azaba in dai haka ayar take nufi to cikin mu kowa sai an masa azaba ba wanda zai tsira gobe kiyama fa qala ibn abbas sai abdullahi dan abbas yace malakum wa li hadhihi al aya me ya gama ku da wannan aya kai marwan yalla bai wannan aya ai ba ta ku bace inna ma unzilat hadhihi al ayatu fi ahli al kitab wannan aya an saukar da ita dan gina da ahli al kitab wato yahudu da nasara thumma talabnu abbas سنة عبدالله دعب السيكة لن تود سيكي كافلتا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين وإذ أخذ الله كميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه زوا كرسي بانيا كرن تتزوا كرسي وتلبن عباد سنة عبدالله دعب السيكة لن تلاتها سبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يهمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من الأذى سنة وقال ابن عباد دعب عباد السيكة سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتبوه إياه سو يهود النصارى ماذا الله يمس تنبير وانا أبو نسفر سا كون بيان مسلم سيكو بيان زوان سا أتكل لتافس سيسك قوي سيسك جفادا جسيا وأكبروه بغيره سيسك باش الأبار وانا أبن دبابا وان دي تنبيابا فخرجوا قد أروه أن قد أكبروه بما سألهم عنه سيسك فتا suna so su nuna cewa ai sun ba su labarin tambayarsa sun ba shi amsar tambayarsa wattahmadu bi zalika ilayhi kuma suka nemi ma a gode musu kan wannan abin da suka yi wa farihu bima atau suka rinka yin farin ciki da abin da suka yi min kitmanihim iyahu dangane da boyewa annabi gaskiya da suka yi lokacin da ya tambaye su masa alahu anhu abin da ya tambaye su wato kaga dai anan ayar tana magana kan ahlul kitab a fasaran Abdullah dan Abbas amma hukuncin ta baya takaituwa akan su kadai dukkan mutumin da aka tambaye shi gaskiya ya sani sai ya boye ta kuma wannan boye gaskiyar da yi sai yake son kuma a yabe shi akai to ayat ta safe shi sawun yana cikin ahadul kitab ko yana cikin musulmi ko yana cikin wane ne a kowane gari yake a duniya dan al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi wani hadisin daban cikin bukhari daga abu sa'id al khudri yake cewa waɗansu mutane ne cikin munafukai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah ya tafi yaki su sai su zauna a gida ba su bada uzurin ƙarya su zauna idan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai su je su kai masa uzuri na ƙarya suna cewa ai wallahi ba dan kaza ba da mu za har ma su ninka rantsuwa akan haka to kaga ba su je yaki ba ya farahu na bima a tau kuma suna farin ciki da rashin zuwa yakin da suke sannan kuma suna son a yabe su cewa ai su masu uzuri ne ba marasa uzuri bane yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu kin to irin su ne fala ta sabannahum bi mufazati min al'azab wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri dake cikin Bukhari da wancan hadisi na Abdullah dan Abbas dake cikin Sahih Muslim duk abin da suke bayyanawa dai waɗannan bangarori guda biyu su ne aula da shiga cikin wannan aya ko su ne za su shiga ayar shiga ta farko amma idan kun shiga musu rufe kofa ba, duk wanda ya aiki makamancin nasu shi ma ayat za ta shafe shi. Sai Allah ce
walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in qadir. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
وبنجد يتي ولله ملك السماوات والأرض da Allah ne mulkin abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa yake gaba daya. Wallahu ala kulli shay'in qadir, Allah mai iko ne akan komai, babu abin da ke gagarsa. Inna fi khalqis samawati wal ard, lalle a cikin halittan sammai guda bakwai da ƙasa guda bakwai, wa ikhtilafil layli wan nahar, da canjawar dare da rana, wani lokaci dare ya tsawo sama da rana, wani lokaci rana ta yi tsawo sama da dare, shi ne canjawar su, ko kuma canjawar dare da rana, wani lokaci wato dare ya zo bayan ana cikin rana, ko rana ta zo bayan ana cikin dare, kowa na musayar aiki tsakaninsa da ɗan uwansa. Lalle cikin haka ɗin na ayatin akwai ayoyi da suke nuna samuwar Ubangiji cewa lalle akwai Allah. Li'ulil albab, ga ma'abuta hankali, domin dukkan wanda ya ga yadda rana take gudana ta je ta fadi, ya ga yadda dare ke zuwa, ya ga yadda taurari ke fitowa a cikin duhun dare, rambatsau abin sha'awa da su, ko shakka babu ya san akwai mai gudanar da su, shi ne Allah Ta'ala. Su ne la ayatin, akwai ayoyi, akwai alamomi na samuwar Ubangiji, duk da ido baya ganinsa subhanahu wa ta'ala, duk da hannu in ya laluba ba zai ji shi ba, duk da sauti baya jin muryarsa subhanahu wa ta'ala. Su wane ne ulul albab? Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, su ne waɗanda suke ambatan Allah qiyaman, a halin tsayuwarsu, wa qu'udan, da halin zamansu, wa ala junubihim, kuma su ne suke ambatan Allah lokacin da suka ɗora haƙalƙalinsu akan ƙasa. Ma'ana ko da a kwance suna ambatan Allah, a tsaye da zaune da kwance, duk suna ambatan Allah, wato sun mamaye kowane hali nasu da ambatan Allah. Kamar yadda Aisha take faɗa cikin hadisi, kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadhkuru Allah fi kulli ahyanihi, manzon Allah ya kasance yana ambatan Allah a kowane hali, a kowane lokaci, sallallahu alaihi wa sallam. Ma'ana a halin tsaye akwai irin zikirin da yake yi, a halin zama haka, a hali na kwanciya akwai irin zikirin da yake, sallallahu alaihi wa sallam. Wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da ake kafa hujja da su wajen falalar zikiri, domin zikiri ibada ce mai girma. Hasali ma malamai na cewa ba wata ibada da aka ce a yi ta da yawa sai zikiri. Galibi ibada sai dai a ce yi, amma ba a cewa yi da yawa sai zikiri. A zikiri ne Allah ce ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhallazina amanu idza lakintum fi'atan fathbutu wa zkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Sannan ya ce wa zakirinallaha kathiran wa zakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Zikiri na da fa'ida kwarai da gaske. Rashin yin sa na haifar da tsatsar zuciya. Ita tsatsar zuciya abinda yake kawo ta gafala, bawa ya kasance baya gafala daga ambaton Ubangiji, ya gafala daga ambaton Ubangiji. Abinda ke kawar da tsatsar zuciya shine zikrullahi wal istighfar, yawan ambaton Allah da istighfari. Shi yasa manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Muslim, sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun, masu ifradi sun gudu, masu ifradi sun tsere da lada. Sahabai suka ce su wane ne al-mufarridun, masu ɗayantawa ko masu kaɗaitawa? Sai manzo Allah ce az-zakiruna Allah katiran wa az-zakirat, kuma kuna sanar da hadisin wani dattijo da zo manzon Allah ya ce da shi inna shara'i'al islam kad kasrat alayya wa kad kabirtu, dokoki na musulunci suna da yawa, yi kaza bar kaza, yi kaza bar kaza, yanzu kuma na tsufa ba komai zan iya yi ba, ko ya mun wani abin da tsufana ba zai hana ni yin sa ba. Sai manzon Allah ce la yazalu lisanuka rataban min zikrillah, karka yadda harshenka ya bushe daga ambaton Ubangiji, kullum bakinka jagab ya wuna gudana a bakinka wajen yawan zikirin Allah. Shi yasa Ibn al-Qayyim a farkon littafin Al-Wabil Tayyib min al-Kalimat Tayyib ya ambaci fa'ida 70 da doriya ta zikiri, daga ciki zikiri na dawo arziki, daga ciki zikiri na kusanta bawa zuwa ga Allah, daga ciki zikiri na sa a rubuta ka cikin 'yan aljanna, daga ciki zikiri na kore bakin ciki, daga ciki zikiri na kore dukkan wata damuwa, zikiri na korar tsoro, ababai da dama ya ambata na zikiri. Sannan zikiri karo ne da garkuwa tsakaninka da shaidan in kana zikiri. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, mutane dangane da zikiri kashi uku ne. Kashi na farko ahlul jafa, allazina jafa'u rabbahum, masu jafa'i, masu munan ladabi ga Ubangiji, su ne suwa waɗanda ba sa yin zikiri kwata kwata, ba ruwansu da zikiri. Waɗannan suna daga cikin hasararrun bayi. Kashi na biyu ahlul ibtida'a, waɗanda suke yin zikiri amma na bid'a, zikiri da rawa, wani lokacin zikiri da kiɗa, wani lokacin zikiri ana farawa tare a ƙare tare, wani lokacin zikiri da kalma ɗaya ɗayar kalma Allah Allah Allah, kalma ce guda ɗaya wadda ba jumla mufida ba, domin jumla mufida ita ce jumla ismiya allati tatakawwanu min al-mubtada'i wal khabar, ko jumla fi'liya allati tatakawwanu min al-fi'li wal fa'il, dole sai an samu wannan aka yi zikiri. Kalma ɗaya ba ta zama zikiri. To kaga waɗannan su ne kashi na biyu, suna yin zikiri amma ba akan koyarwar manzon Allah ba, suna yin zikiri amma ba irin zikirin da annabi ya koyar da sahabbansa ba, a magance da a aikace. Kashi na uku su ne ahadul iltizami fi zikiri, allazina yulazimuna sunnatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suke lizintar sunnar annabi wajen zikiri. Da safe mai annabi yake yi sai su yi kokarin haddacewa subhanallahi wa bihamdihi 100 ga sayyidul istighfari, allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't, a'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Suna karanta wannan da safe, wannan kadan ne sample ne, amma banda su akwai zikirai na safe da yamma, kuma za su yi zikiran yamma, ko sayyidul istighfar da muka yi dazu, ko bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim, kafa uku, ko qul a'udzu, qul a'udzu bi rabbil falaqi, da qul a'udzu bi rabbin nas, da qul huwallahu ahad, kafa uku uku, ko allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaykal masir, ko dukkan wani zikiri da ya tabbata manzo Allah ya koyar sai a yi. In sun zo kwanciyar barci haka, in sun zo tashi daga barci haka, shiga ban daki, fita ban daki, duk za su tuntuba, wa za su tuntuba hadisai ingantattu yaya manzo Allah ya yi yaya sai a yi, za su tambaya, wa za su tambaya, sai su bi shawaran mai ahlari, wa yasalul ulama, ya tambayi malamai, wani malamai, wa yaktadi bil muttabi'ina li sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sai ya koyi da wanda suke bin diddigin sunnar manzon Allah. Malaman ba kowane malami ba, dan malanta suna ta tara, ba kowane malami ba, ba kowane fari yake rogo ba, wani farin rogo ne, wani kitse ne, walaysa kullu bayda'a shahmatan, da haka sai ya bi malaman da suke koyi da sunnar manzon Allah, allazina yadulluna ala ta'ati llahi wa yuhadhdhiruna min ittiba'i shaytan, waɗannan su ne malamai nagari, waɗanda mutum zai tambaya yaya manzon Allah yayi kaza, yaya manzon Allah yayi kaza, duk wuridi, duk zikiri, duk hailala sai sun tuntuba yaya aka yi. Ga kuma hadisai nan cikin Bukhari, ga hadisai nan cikin Muslim, ga hadisai nan cikin Abu Dawud ko Tirmidhi ko Nasa'i da sauran littattafan sunna, in ma waɗannan sun maka girma akwai littattafai da aka keɓance na zikiri kawai, irin su Kitabul Azkar na Imam Nawawi, irin su Tuhfatuz Zakirin na Imam Shawkani, irin su Al-Kalimut Tayyib na Ibn Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, irin su Al-Wabilut Tayyib min Al-Kalimut Tayyib, da kuma waɗanda waɗansu malaman suka a zamanin yau, irin su Hisnul Muslim. Dukkan waɗannan zaka samu tattattun hadisai daga taskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka fito daga bakin da baya ƙarya, kai karaya zuciyarka da shi, to wannan shine zikiri na fi sabilillah. Amma dukkan mutumin da kaga yayi datti yana zikiri, to wannan bai fahimci me zikiri ba. Ai asali ba yanda za a yi da zikiri ya bar jikin sa da datti. An ce idan ka ci tafarnuwa ko ka ci albasa kar ka je masallaci, li'anna al-mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam, kar mala'iku su tutu a masallacin. Me zaka yi? A akwai karatun Qur'ani, a akwai zikiri, a akwai sallah. Aka ce kar ka je ka zauna kai a gida, to shikenan. Kuma kai sai ka zauna cikin datti? Me yasa aka ce tafarnuwa? Ai datti ne. Waɗansu malaman suka ce banda tafarnuwa duk abin da ke sa warin baki in ka ci shi ma ba za ka zo masallaci ba. Matukar akwai ma'anan tafarnuwa ta tare da shi, shine warin baki. Ma'ana koda irin miyar kukan nan da ta ji daddawa da yawa, mutum ya haɗe bakinsa da ita, to in dai bai kawar da dattin ba bai kamata ya je masallaci ba. Dan duk inda kawai wayo sai ga mutane suna kawar da kai, kaga babu daɗi. To musulmi cikin tsafta yake, amma yau sai ka ji an ce ga zakiru amma kazami. Mutum ya yi datti wace a ce ahlullahi kenan. Yanzu ku rasa wanda za ku jingina wa Allah sai kazami? Dai idan ku ce ahlullahi mutanen Allah, ma'ana kazami ne mutanen Allah ba masu tsafta ba. Gashi ko hadisi da wani sahabi ya ce muna son mu ga mun sa riga mai kyau, hula mai kyau, takalmi mai kyau. Manzo Allah ce wannan baya cikin girman kai, inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Ku sai kuka nuna kazanta kuka ce ita Allah ke so. Allah ya kamata irin zikirin na sufa ya su wallahi su gyara. In dai mutum yana so ya zama zakiru na fi sabilillah, to ya bi taskar manzon Allah, ya bi sunnar annabi, zai samu kowane irin zikiri ke so. Dan haka kar mutum ya zanto cikin masu jafa'i da ba sa zikiri, kada mutum ya zanto cikin waɗanda kuma suke yin zikiri na bid'a, ya bi zikiri na sunna. Yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kuma suna tintintini cikin halittan sama da halittan kasa, suna cewa rabbana ya ubangiji ma khalaqta hadha batilan, baka halicci wannan badan wargi. Lafazin batil masdar ne yazo ala sigati ismul fa'il, batil kaga ai fa'il kenan, kamar yadda al-aqiba ai ana nufin al-uqba, amma kaga sai masdar yazo ala sigati ismul fa'il. Rabbana ma khalaqta hadha batilan, ubangiji baka halicci wannan badan wargi dan rashin manufa. Halittan sama da halittan kasa akwai hikima a ciki, akwai dalilin da yasa aka yi. Subhanaka sarki ya tabbatar kuma kai ubangiji, fakina azaban nar, ka tsamar da mu daga azabar wuta. Hadisi ya tabbata daga Ata yace ni da Ubayd bin Umayr mun je wajen ummuna Aisha, sai ummuna Aisha ta ce da Ubayd bin Umayr, yanzu ne zaka kawo mana ziyara? Tun yaushe ban ganka ba? Daya daga cikin tabi'ai ne, almajiranta masu daukan karatu a wajenta. Sai ce haba baba, abinda ya hana ni zuwa shine kamar yadda manzon Allah ya faɗa, zurgibban tazdadu hubban, ka rinka zuwa ziyara kana fashi sai soyayya ta karu, amma idan kullum za ka zo sai a gaji da kai. Ina jin kila shi yasa ƴan mata da a ƙasar Hausa suke cewa wai Allah ina saurayin kusa da gida, jiya zance shekaran jiya zance. Zurgibban tazdadu hubban, idan ka je yau gobe sai ka bari, wata rana kuma ka sake zuwa. Yace shi yasa ke ga mun zo kullum ba? Sai Aisha ta ce da'una min ridwanatikum hadhihi, ka daina kawo wata jumla kana nufin manzon Allah ne faɗa, wato ita ba ta yadda cewa hadisin na manzon Allah bane ba. Qala ibn Umayr, sai Ibn Umayr yace akhbirina bi ajab shay'in ra'aytuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya ummuna Aisha, ba mu labarin mafi zama abin mamaki da kika gani a wurin manzon Allah, wani abu ne ya fi baki mamaki a rayuwarsa? Sai Aisha ta shiru, sannan sai ta ce kana laylatun minal layali, kana laylatan minal layali, manzo Allah ya kasance a wani dare yace ya Aisha tuzarini ata'abbadu Allah li rabbi, yace Aisha wannan daren yi min sadaka da shi bauta zan yi wa ubangiji na. Kaga tana da haƙƙi a matsayinka na matarsa, ashe sai ka nemi matarka izini in zaka yi qiyamul layli, yace wannan daren ki dai bar mu yi in yi qiyamul layli. Qala sai ta ce wallahi inni la uhibbu qurbak, ina san in ganna a kusa da kai manzon Allah, wa uhibbu masarrak, kuma ina san duk abin da zai faranta mare, tunda ibadar ka za ta faranta mare sai in haƙura da san in ganna dab da kai. Qalat ta ce fa qama fa tatahhara thumma qama fa salla, manzo Allah tashi yayi tsarki ya shiga cikin sallah sai falam ya zalli biki hatta ballahi zalim bai gushe baina kuka har sai bai jika kuma tunta da hawaye qalat tace summa baka falam ya zalli biki hatta ballahi yato bai gushe baina kuka har sai bai jika gemunsa da hawaye tace fa baka falam ya zalli biki hatta ballal arda bai gushe baina kuka har sai da hawaye ya rinka diga akan kasa bayan ya jika fuskar sa ya jika cinyar sa har kuma ya sauka kan kasa sallallahu alaihi wasallam yayin da naga ya samu kansa a wannan hali yana nan haka fa da bilal ya uzunhu bi salati sai bilal yazo yana cewa manzon Allah lokacin sallan asubahi yayi falamma ra'ahu yabki yayin da yaga manzon Allah yana kuka kala sai ce ya rasulullah lima tabki wa kad ghafara Allah laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara me yasa kake kuka gashi an gafarta ma abin da ya wuce da wanda zai zo kala sai ce afala akuna abdan shakuran bazan zama bawa mai godiya ba لقد نزلت علي الليلة آية وتآية تاسوك أكي ناجية بالبري ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها عذابة تتبتك دون دي بتكنت بيسا يهيتنا نبقى مدى آية وتآية تيتي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون jalayi karkashin wai tafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh tafakkurun da manzo Allah ke nufi kenan wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha kaga wannan ba karamin razani da furgici bane manzo Allah ke bayarwa ashe lalle ayoyin alqur'ani lokacin da ake karantawa a rinka izina da ma'anonin su Allah ce subhanaka faqina azaban nar sarki ya tabbatar kamar ya bawa ubangiji haka mummunan suke fada faqina azaban nar ka tsamar da mu daga azaban ka sai Allah ce
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
سكتي ربنا يا أبن جزم إنك من تدخل النار فقد أخذيتها حقيقة دوان دكس فردسي وطا كات أسقن تدسي كات وزل تسي وما للظالمين من أنصار azzalimi ba su da mai taimakon su a gaban Allah ranar tashin kiyama azzalimi anan ana nufin kafirai rabbana ya ubangijin mu innana sami'na munadin yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna ya Allah mun ji wani mai kira yana yin kira cewa a zo ayi imani shine yunadi lil iman an aminu bi rabbikum yana cewa ku yi imani da ubangijin ku fa amanna sai muka yi imani rabbana ya ubangijin mu faghfir lana dhunubana ka gafarta mana dhunuban mu وكفر عنا سيئاتنا ككنكري من كلكلن مو وتوفنا مع الابرار sannan kuma ka karbi rayuwar mu tare da al'abrar bayi wadanda suke masu da'a bayi na gari sai ce
rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
تكتي ربنا يا أبنجزي وآتنا ما وعدتنا على رسل بامو أبند كيمن القولي بسق حسن من ذننك ولا تفدنا يوم القيامة كالك توزل تامران تاسم قيامة إنك لا تخلف المئات يا الله للي باك أصاب القول لسكي ودن أن أدوئي فاستجاب لهم ربهم سي أبنجزي سي أنسى مسلم يا أنسى مسلم يتيمي أني لا أضيء عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى لليني بانا توزل تأيكم ما يأيكم تتنكم ما تنشي كون مجي بعضكم من بعض sakin ku tare kuke da juna wanda duk yayin aikin alkhairi zan bashi lada ba wai dan kasancewar sa namiji ko kasancewar sa mace ba sai dan kasancewar sa ya aikin alkhairi wannan gaba ta wannan aya kamar amsa ce aka baiwa ummu salima lokacin da tace wa manzon Allah ubangiji na je yana ambatan mazaje da suka yi hijira ban je ambaci matan da suka yi hijira ba sai Allah ce fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa da matan da mazan duk ba wanda zan tozalta aikin sa بعضكم من بعض فالذين هاجروا ودن ذلك الهجرة وأخرجوا من ديارهم أكا قوليس لغيدا جنسوا أكا تتدسوا وأوذوا في سبيلي أكا تتدسوا وجنب التبركنا وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا سكياكي وقتلوا كما أكشسوا أو تكراء وقتلوا وقاتلوا أكا كشسوا كما سكياكي وما لم يسكت سيايبان أن كشسوا سياكي في أكباد أن تلسيوا الأطف بالواوي لا يكتب الترتيبة يؤي واون أكي أطفي لسي مطلق الدم إيكي منوا وبايا منا جاون دي فارة فاروا ذاك دي وقاتلوا سنياكي وقتلوا هل أكشسوا سنياكي وانا سكي هكذا لا أكفرن عنهم سيئاتهم حكم إذا أنتوا وقاتلوا سكنسوا ودنسوا سنياكي وقتلوا سكنسوا ودنسوا أنكسسوا ودن سنياكي كوي سكي سندا ولا فيها ودن أنكم أنكسسوا بسياكي وكوكم سنياكي أنكسسوا دوان سكي وانا لا أكفرن عنهم سيئاتهم للي ذلتن كريمس كلاو كلانسوا ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذن سقدسوا الجنة دا قولموك قدانا تركسين جدا جنتا ثوابا من عند الله sakamako ne ko lada ne daga wajen Ubangiji wallahu indahu husnul thawab a wurin Allah ne mafi kyawun sakamako ko lada yake Allah ce
la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار
وبنجي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد كريرو ديكا كيوا دا كومور وركا فريا cikin kasa su yi tafiya a sama su hau kumbo su je duniyar wata kamar yadda suke fada su bi ta ruwa su bi ta dilage na karkashin kasa duk wannan kare dame ka mata'un qalil dan jin dadi ne kankani summa ma'awahum jahannam sannan mu koma su ta jahannama mata'un qalil wato dan jin dadi ne kankani wanda yake bai taka kara ya karya ba mata'un fid dunya thumma ilaina marji'uhum thumma nuziquhum al'azab ash-shadid bima kanu yakfurun numati'uhum qalilan thumma nadtaruhum ila azabil ghalidh lama dan jin da su dadi ne kadai karka damu wa bisal mihad sannan koma koma su ita ce jahannama wa bisal mihad tar da makoma Ubangiji ta'ala ce lakin allazina taqaw rabbahum amma wadanda suka tsoraci ubangijin su lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar suna da aljanna wadda koran muke gudana karkashin benayenta khalidina fiha za su dawoma a ciki babu mutuwa babu tsufa nuzulan min indillah gara daga wajen ubangiji lafazin nuzul gara ta musamman da ake wa bako tanadi to yan aljanna suna da garar bako wadda Allah zai musu tanadi shine nuzulan min indillah kuma indallahi khairul lil abrar abin da ke wurin Allah shine wafi alheri ga al abrar bayi masu da'a innal abrara lafi na'im kenan wanda suke cikin ni'ima yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura duk wannan abin da Allah ya musu tanadi kenan sai Allah ya ce
wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayati llah لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجَرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
يا تبت سكين حديثي أرواية دبن دبن نجاشي سركن هبسا لوك سن ديموت ماذا الله يقول وانا صالحين باوا ياموت كتاشي ممسا صلى waɗansu sahabbai suka ce yaya za mu yi sallah ga mutumin da yake bahabashi kuma ma kirista so a sanin su dama kirista ne bai riga ya musulunta ba to shi ko ya musulunta kuma Allah ya sanar da manzansa sai ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah lalle cikin ahlil kitab akwai wanda suke yin imani da Allah kuma suke yin imani da abin da aka saukar muku kuma da sun yi littafi imani da abin da aka saukar musu khashi'ina lillahi suna masu jin tsoron Allah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila basu yadda basu musanya ayar Allah ayoyin Allah da wani dan farashi kankani na duniya da zasu samu wai su koye gaskiya basu yadda ba ulaika lahum ajruhum inda rabbihim wannan lalle suna da lada a wajen ubangijin su inna llaha sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawar hisabi
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
أبو هدو آير كفدا نبركو اصبروا كوي هكولي هكولي وجنبين الله هكولي وجنبين سابو هكولي كان أبين دا الله يقدر مكان مثل الله نبي ساجروا ku yi takarar yin hakuri tsakaninku da kafirai in kuma da wajen yaki in suka jure ko ai ku kuku santanta ku jure in suka tsaya ku kuku santanta ku tsaya shine wasabiru babin mufa'ala ne su suna hakuri ku kuna har a gawa ya fi wani hakuri sannan warabitu lafazin arribat na nufin ku tsare iyakokin kasa ta musulunci inda kuke jin tsoron abokanan adawa za su kawo muku hari a samu waɗansu masu zaman ko ta kwana a wajen shine warabitu wattaqullaha sannan ku tsorace Allah la'allakum tuflihun dan ku rabota gobe kiyama amma al-imam al-baydawi yace wato da cikin lata'if na tafsiri ne ban mamaki yace ya ayyuhal ladina amanu nusbiru fi salati az-zuhri wa sabiru fi salati al-isha'i wa rabitu fi salati al-maghrib wattaqullaha في صلاة العشاء لعلكم تفلحون في صلاة الصبح inda kabbara kuke ne tambiri ne mai rauni amma dai lata'if ne ko ba shakka ba wato wasu kwakwalwa ne kawai amma in ba haka ba as-sabr yana nan a yadda yake ar-ribat yana nan a yadda yake jiran sallah ma yana cikin ar-ribat kuma yadda manzo Allah ya ce zalikum ar-ribat abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya shafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi